الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منطقة عند إمام الطحاوي كتوى: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجهود ما أدخله فيه. ولا يخرج العبد باوى بايا تتا من الإيمان دق إيماني إلا بجهود ما أدخله فيه. سيديد موسى انت أبن دي شغر دي شيء أتكين مسلون تيك معنى بذي تتا دق إيماني با سيدون يا وروري لا إله إلا الله فرما لا إله إلا الله إتاني تشغر دي شيء الدين المسلون تيك idan ya warware ta ko yi wani aikin da yake hukunta warware hadan wannan kalman ko kudurta ta to nan ne zai fita ainihin daga musulunci. Anan imamun nawa abana imamu Tahawi yana kore maganan a ce mutum saboda wani sabon Allah da yayi na wani zunubi ko barin wajibi ko aikata haramun yana kore ya zama cewa zai fidda mutum daga musulunci kamar yadda kawari da mu'tazila su suke kudurtawa. Shi yasa anan yake cewa ba abun da ke fidda mutum daga musulunci ko daga imani sai in yayi inkarin abun da ya shigar da shi musulunci ne, shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To wannan imamu Tahawi ya takaita akan wannan saboda raddi wa su al-khawarij da al-mu'tazila. Amma in ba haka ba, akwai ayyukan da yawa da mutum zai yi yana cewa la ilaha illallah sannan kuma ya zama ne ya fita daga musulunci. Sai dai aikin lalle zai nuna cewa ko da a baki ko a zuciyarsa bai warware la ilaha illallah ba, aikin yana nuna warware ma'anar la ilaha illallah din da manufarta. Misali mutum musulmi yana faɗan la ilaha illallah a zuciyarsa ya yi da ba abun bautawa da gaskiya sai Allah, amma sai zai wa gunki sujjada ko yi wa kabari sujjada. Idan ya haka ya fita daga addinin musulunci, ko da ku akwai la ilaha illallah a bakinsa da zuciyarsa, domin wannan aikin da ya yi babu mai yinsa sai wanda ba yi da la ilaha illallah. Domin ma'anar la ilaha illallah la ma'budu bi haqqin illallah, ba abun bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala. To kai kuma ga ka je kana bautawa wani abu daban ba Allah ba, kuma sujjada ba ta karban wani tawili. In je kai wa wani abu sujjada ka kafa goshinka, ba wani tawili da za ka yi ka ce ai ba bautarsa kake nufi ba, ba za a yadda da wannan ba. To shi yasa anan Ash-Sheikh Abdul Aziz bin Baz yayi taliki nan ba ta daya yace hazal hasru fihi nazar, wannan takaitawa cewa ba za ka fita daga musulunci ba sai kayi inkari kayi musun abun da ya shigar da kai cikin musuluncin, yace fihi nazar, akwai abun tunani a cikin sa. Saboda me ba wannan abu shi kadai ne yake sa mutum ya ridda ba, sai ce fa innal kafira yadkhulu fil islam bi shahadatayn, domin kafiri yana shiga cikin musulunci da kalmar shahada guda biyu, ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Kaga shaidu guda biyu kenan, na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, na shaida muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Yace wannan shi yake shigar da shi musulunci. Iza kana la yantiqu bihima, inda can baya firiki da wannan la ilaha illallah da kuma muhammadur rasulullah. To yanzu abinda ake bukata ya zo ya fada sai mu tabbatar da cewa ya zama mumini ya shiga musulunci. Fa in kana yantiqu bihima, idan kuma dama yana fadan su, wasu ayyukansa ne suka nuna cewa shi ba musulmi bane, to dakhala fil islam bi tawbati mimma awjaba kufruhu, sai ya shiga musulunci da tuba daga abun da ya wajabta kafircin nasa. Yana cewa la ilaha illallah, ya yadda la ilaha illallah, amma kuma ina ainihin
dan ga hannu ya roƙi wani ya biya masa bukatansa ko yana bautan kabari yana sujjada da sauransu to yanzu ya tuba zuwa ga wannan aiki din la ilaha illallah dama tana nan a bakinsa kuma tana nan a zuciyarsa idan ya tuba shikenan ya dawo musulunci amma kaga kafiri wanda dama can bai yadda la ilaha illallah ba to shi kuma dole sai ya yi kalmar shahada nan ne ya shiga musulunci
سيتي وقد يخرج من الإسلام بغير الجهود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد
يتي وقد يخرج باوا يكن فتا من الإسلام لغا مسلمتي بغير الجهود باتارد يا موسى ما لا إله إلا الله هو يا يد لا إله إلا الله باو بوتادة سياسة الله أما كما يكن يوسو أيوكا وانا لا تفيد شيدا غا مسلمتي يتي لأسباب كثيرة da sabbuba masu yawa bayyana ha ahlul ilmi wanda malamai sun bayyana su fi babi hukumin murtaddi a babin hukuncin wanda ya ridda wannan akwai babubuka cikin littattafan mu na fiqhu wanda aka yi babin hukuncin mai ridda ko babin ridda babin da yake bayani akan abubuwan da suke sa ridda sai aka faɗi wasu abubuwa wanda kuma ba Musa la ilaha illallah bane saboda haka shine ma laifi min zalika danuhu fil islam yana daga cikin wannan sukansa fil islam a cikin musulunci mutum ya dinga sukan musulunci ka biya masa bukatar sai sun na ba haji yace min zalika danuhu fil islam yana daga cikin wannan sukansa fil islami a cikin musulunci ma'ana idan mutum ya soki musulunci ya aibanta addinin musulunci ko yana faɗan la ilaha illallah ya yi ridda fita daga addinin musulunci dan musulunci gaba ɗayansa ba abun soka a cikinsa idan wani abu ne baka gane ba ka je ka tambaya fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ka je ka tambayi wanda suka sani sai su maka bayani in ka shiga rudu da rikici a cikin kokoyanka dangane da wani abu na addini amma addinin musulunci ba abun aibantawa a ciki sai dai in baka gane ba idan mutum ya aibanta addinin musulunci ya soki addinin musulunci to ya yi ridda ya fita daga addinin musulunci gaba daya
sannan yace aukin nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aibanta annabi alaihi salatu wasalam ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yayi ridda ya bar addinin musulunci ko da yana faɗan la ilaha illallah inda ya aibanta annabi alaihi salatu wassalam shi yasa ma wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam Mali yace ko ya tuba ba za a karbi tubarsa ba sai dai tubarsa ta amfane shi a lahira amma a duniya hukuncin sa hukuncin kisa ne sai dai in kafuri ne dama ba musulmi ba sai ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yace yanzu yayi imani da shi to shi kenan da ya shigo musulunci sai a kyale shi ba za a kashe shi ba shigowa da ya na musulunci ya goge ainihin wancan laifin da ya yi a baya amma musulmi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya aibanta shi ko ya ce ya tuba sai an kai shi lahira sai dai tuban ta amfane shi a can lahira domin alaman wannan munafiki ne munafiki kuma ba a gane tubansa don a baki zai nuna maka mutumin kirki ne amma a zuciyarsa kuma mutumin banza ne yasa aka ce ko ya tuba ba za a karbi tubarsa ba saboda haka zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aibanta shi ridda ne kuma riddan da hukuncin sa hukuncin kisa ne ko da mutum ya tuba
sannan yace a istihza'uhu billahi ko ko mutum ya yi wa Allah izgilanci
ya zagi Allah ya aibanta Allah ya yi wa Allah ba'a idan ya yi haka to shi ma hukuncinsa ya yi ridda wa rasulihi ko yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam izgilanci au bi kitabihi ko kuma ya yi wa qur'ani izgilanci idan mutum ya yi wa qur'ani izgilanci shi ma ya yi ridda bar addinin musulunci kamar ya aibanta al-qur'ani ko wata sura ko wata aya a cikin al-qur'ani ko ya ce wannan kissan ba haka ba ne ba kamar yadda al-qur'ani ya faɗa ba ko ya musanta wata aya cikin al-qur'ani
ko kuma ya walakanta al-qur'ani kamar ya taka al-qur'ani da kafansa ko ya jefar da al-qur'ani a cikin bola
ko ya yi kaki ya tofa wa alkur'ani idan haka ya bar addinin musulunci ya yi rija kuma wannan izgilanti ne wa alkur'ani kamar yadda malami suka yi bayani aw bi shay'in min shar'ihi subhanahu ko ya yi izgilanti da wani abu na shari'a na musulunci ko shari'ar Allah subhanahu wanda tsarki ya tabbatar masa ubangiji ta'ala ya shar'anta abu kamar sallah misali mutum sai ya dinga izgilanti da sallah ya dauki sallah kamar wani wauta ne ake yi ko zakka ko aikin haji kamar yawon banza ake zuwa kai ana kashe kuɗi idan mutum ya haka ya fita daga addinin musulunci ko da yana faɗan la ilaha illallah a bakin sa sai ma da yake li qawlihi subhanahu saboda fadin Allah subhanahu wa ta'ala قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قل كذلك يا رسول الله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أكنتم تستهزئون كنا إزجلنتين بالله دا الله وآياته دا أيوين الله ورسوله دا منزنسا كتي هو إزجلنتي لا تعتذروا قد ما كاوني أذري قد كفرتم بعد إيمانكم كن كافر في بايان إيمانكم إمو تيو الله إزجلنتي كو منزون الله كو آيوين الله سيكي نان سواء آيوين الشريعة كو كم آيوين القرآن إذو يي إزجلنتي و الله سبحانه وتعالى كو ومنزون الله كو آيوين الله ياتي تدقى الدين المسلم في قبادها كما باوني إذرين دزي كاوريتي أعشيد واتيكي كوني أبو لمن سوى من سوى قموان نرآيان wasu wani ne daga cikin musulmi an je wani yaƙi shi kenan sai ya faɗi wata magana ya ce shi daga mutane na tsorata masu kuɗayi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'arsa ba sai wani a daga cikin musulmi ya ce wallahi kai munafiki ne sai na gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan ayan ta sauka qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastabi'un la ta'taziru qad safartum ba'da imanikum shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace ya zaka fadi haka sai sai ai shi da wace yake wai ba da gaske yake ba da wasa ne to shine anan ubangiji ta'ala yace kuna yi wa manzon Allah izgilanti kuna yi wa Allah izgilanti da ayin Allah to la ta'taziru kar ma ku kawo wani uzuri cewa wai da wasa kuke kad kafartum ba'da imanikum kun kafirce bayan imaninku saboda haka kalmar ridda babu maganan wasa ko da wasa mutum ya faɗa ya fita daga musulunci domin ba wasa da addinin Allah domin gashi anan ya ce da wasa ne amma ubangiji ta'ala ya ce kar ma ka kawo wani uzuri cewa da wasa kake ka riga ka kafirta kawai saboda haka in dai mutum da zaɓinsa ne ya yi wani abu na kafurci ko na ridda ko na shirka to ya sani ya kafurta kawai ko da gaske yake ko da wasa yake yi saboda wannan ayan la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum sai dai in tilasta wa mutum aka yi aka ce dole sai ya faɗa in ba haka ba za a yanka shi wannan yana da uzuri illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai wanda aka tilasta masa zuciyarsa tana nitse da imani wannan ubangiji ta'ala ba zai kama shi a kamun da ya zama dole ba amma da zaɓinsa da sonka ya faɗi kalman kafurci ko wani abu na kafurci wanda zai sa ridda to ko da wasa ne ya yi wannan abun ya kafurta domin ba a wasa da addinin Allah ba a wasa da al'amarin Allah ko al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shari'ar Allah sai ce wa min zalika ibadatuhu lil asnam yana daga cikin wanda yake sa a yi ridda bautawa bawa ya bautawa gumaka mutum zai gunki sujjada awil autan ko kuma dai gumaka in an ce al asnam da al autan kusan ma'anan su dai ne duka gunki ake nufi amma al asnam jam'u sanam in an ce sanam shine gunkin da aka sassaka shi aka sassaka shi da aka yi shi da itace ko aka gina shi da wani tabo wannan shi ne ake cewa sanam asalin gunki wanda kowa ya sani amma an ce al watan kuma ya dau ma'anan wannan gunki wanda aka sani da wanda ake sassakawa ko ake ginawa da kuma duk wani abu da ake bauta wanda ba Allah ba ko ba sassaka shi aka ba ko ba gina shi aka ba ko mutum ne ake bautawa sunan sa wasan sai sa magana ta sama yace Allahumma la taj'al qabri wasnan yu'bad ya Allah kar ka sanya kabari na ya zama gunki yu'bad da ake bauta sai ce wasnan bai ce mai sanaman ba wasnan shine mufran na awsani so da aka kowaye aka bauta ma'ubida min dunillahi fa huwa radin duk abin da aka bauta ba Allah ba wanda ya yarda da wannan bautan sunansa alwasan shi ma ya zama gunki kenan ya zama abin bauta ko da ba sassakan sa aka yi ba to idan mutum yaje ya bauta wa gunki wanda aka sassaka ko ya bauta wa gunki na wani abu daban ko ma menene wannan abun ko da mutum ne ko kabari ko wani abu to shi ma ya yi ridda kamar masu zuwa suna shafa kabari masu zuwa suna yi wa kabari sujjada masu yi wa kabari sallah masu yi wa kabari tawafi akwai su a ko'ina akwai su a Najeriya akwai su a Yola saboda haka masu yin wannan su sani ridda suke yi babu kuma wani uzurin da zaka kawo a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kace cewa ba ridda bane don ibada ne babu wanda ake yi wa ita sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba za ka sa gunki a gaba kamar sa sallah ba ba za ka yi tawafin abin nan ba za ka sa kabari a gaba kamar sallah ba kai tawafin kabari kai wa kabari sujjada ka zo ka ce wai ba kabarin kake bauta ba Allah kake bauta wannan Ubangiji ta'ala ya karyata ka ba a saboda wannan ibadan ba wanda ake wa ita sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala au da'awatuhu al-amwat ko kuma mutum yaje roƙi matattu mutum ya mutu saboda babban malami ne ko babban shehi ne ko babban wali ne sai ka daga hannu ka roƙi Allah ka ce abunan ka roƙe shi ka ce biya maka buƙatanka dan manzo Allah sai ya ce addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce ibada a wata riwaya addu'a afdalul ibada addu'a ita ce mafi fitar ibada don a addu'a ne mutum yake mai da al'amarin sa zuwa ga Allah gaba daya wataƙila kana sallah kana tunanin kasuwancin ka ko tunanin ka ko ni rikici naka idan kana yin karatun Qur'ani tunanin ka yana tafiya wani waje amma in addu'a kake saboda neman biyan bukata dukka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah subhanahu wataala ka gama kaskantar da kanka gaba daya saboda ka addu'a sai ta zama ibada daga cikin afdalul ibadat to duk wanda ya jiwa wani ita ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ya warware ma'anar la ilaha illallah fa don la ilaha illallah ma'anarsa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kai kuma gashi kana bautawa wani abu daban ba Allah ba wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji ta'ala ya ce ku roke ni zan amsa muku addu'a ta sa ne shine mai amsa addu'a wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li ba sahabbai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah a qaribun rabbuna munajihi am ba'idun munajihi ubangijin mu a kusa yake mu gana da shi yana jin duk abin da muke faɗa mu yi sirri da shi ko kuma a nesa yake mu kwala masa kira ubangiji ta'ala sai saukar da wannan ayan wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka dangane da al'amari na fa inni qaribun ka ce musu ina kusa da su da ilimi na da dina da gani na duk abin da suke ina ganin su kuma ina jin me suke faɗa saboda haka idan suka roƙe ni zan amsa musu ni ne mai amsa addu'a amma su amsa da awata da na kira su su bauta min ni kaɗai kada su mini shirka in ji Ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka babu wanda ake roƙa sai Allah subhanahu wa ta'ala kawai sannan sai ya ce walistighathatu bihim da kuma neman taimakon matattu mutum ya mutu ka nemi taimakon sai ya yi maka wani bala'i shi ma wannan ridda ne nassi ne na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man istaghatha bi ghairi llahi faqad ashrak duk wanda ya nemi taimako na wani ya yaye masa wani bala'i ba Allah ba to wannan ya yi wa Allah shirka saboda haka ba istighatha sai da Allah subhanahu wataala rashin lafiya ya same ka ka daga hannu ka ce wani ya yi maka ko ta masiba ta same ka ko ni abun bakin ciki ka daga hannu ka roƙi wani ka ce wai ya yi maka wannan bai isa ba wannan aikin Allah ne subhanahu wataala ko kana da wata bukata neman arziki ko neman wani abu ko shugabanci ka daga hannu ka roƙi wani waliyi ko wani annabi ko wane ne shi idan kai ka kai wa Allah shirka domin Ubangiji ta'ala shine fa ake isti'ana da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa Abdullahi ibn Abbas a nasihan da ya masa ya koya masa aqida yace masa ya hulamu ihfazillaha yahfazka
يا غلام الفذ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله يا كيوني يا رون كيكياي الله كيكياي دوكوكين الله الله زي كيكياي كيكياي دوكوكين الله زي تمكيكا وإذا سألت فاسأل الله إن ذاك الدعاء كروكي الله كروكي كوة سنن وإذا استعنت فاستعن بالله إن ذاك نيمي تيمكو نوت بكاتا to ka daga hannu ka roki Allah karka nemi taimakon wani ka daga hannu ka roke shi ka ce biya maka kai addu'a ka ce biya maka bukatanka wannan ridda ne idan mutum ya taimaka to ai ana yin haka ne saboda matsayin wannan mutumin a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wai suna misali da duniya wai idan zaka je ka ga gwamna ai kaga sai ka bi ta hannun mukarrabansa sai a je a gaya masa wane yana son ganin sa in za a ga shugaban kasa haka sai ka bi protocol wannan daga nan har a tafi har ka je ka ganshi sai suka ce to Allah subhanahu wataala shine kawai kai tsaye za a je a ganshi a gana da shi ba za a bi ta hannun waliyansa ba sai suka yi kiyasin Allah da wasu miskinin mutane saboda ba su san Allah ba subhanahu wataala shi gwamnan garinku ko shugaban kasanku in ba ka tare da shi baya ganin ka bai san damuwarka ba bai zai iya jin me kake faɗa ba ko ka yi amfani da waya ba lalle ya saurare ka ba ko ya saurare ka bai zai kalle ka ya ga yanayin buƙatar ka ya take ba a wani hali kake ciki bai zai iya gane halin da kake ciki ba sai ka je ka same shi kana gaban ka kila sai fahimci cewa kai mutum ne mai daraja ko kai mutum ne abun tausayi ko kai sadaka sun ya iya gane to wani mataki zai dauka a wajen bukatar ka amma na wata'ala babu wani abun da yake kuya masa sama da kasa inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama sama da kasa babu wani yake kuya Allah duk inda kake ubangiji ta'ala yana ganin ka a ko ina ko a karkashin kasa kake ko a karkashin ruwa yana ganin ka kuma da mutane za su haɗu duk duniyar nan kowa ya dinga roƙon Allah subhanahu wataala su yi amfani da yarurruka daban-daban kowa yana roƙo kalmomi su shiga cikin kalmomi ubangiji ta'ala ya san abin da kowa yake faɗa yana fahimtar sa kuma ya san buƙatarsa amma sarkin garinku sai dai ɗaya bayan ɗaya in yana magana da wannan ba zai iya fahimtar wannan ba saboda haka wannan yayi in ya zama wannan a zo a gana da shi fahimta ta hakika ma sai an haɗu da shi za a iya fahimtar juna amma ubangiji ta'ala ba haka bane to ubangiji subhanahu wataala ai ya wuce nan kaga kenan rashin sanin darajar Allah ne kai kiyasin sa da halitta da wasu miskinai wanda su ba su san halin da kake ciki ba sai ka gaya musu ko sai ka je ka same su to da haka ubangiji subhanahu wataala yace yana kusa da bayansa da jinsa da ganinsa da iliminsa duk abunda kake bukata ka faɗa yana kallonka ya san halin da kake ciki kuma yana jin me kake faɗa amma sauran mutane ba haka bane to saboda haka misalta Allah subhanahu wataala da halittarsa wannan rashin sanin Allah ne kwatanta al'amura na addini da al'amura na duniya wannan rashin fahimtar addini ne da son zuciya al'amarin addini daban al'amuran duniya daban ubangiji subhanahu wataala daban abun halittarsa kuma daban su ne bayinsa abunda Allah ta'ala ya halitta daban abunda wani kuma zai san'anta daban ba za ka kwatanta abunda ubangiji ta'ala ya halitta ya buka masa rai ka kwatanta wani abu wanda wani ya san'anta ya yi shi wani walakantaccen abu ka ce wannan abun ya fi na Allah subhanahu wataala daraja saboda haka ala ayi halin ubangiji ta'ala ba a kiyasinsa da halittarsa sannan idan ka faɗi haka ka ce kana roƙonsa ne domin matsayinsa a wajen Allah sawa'un ya kasance annabi ne ko mala'ika ko wani malami ko wani wali kake ai ya fi kusa da Allah shi yasa kake bauta masa kake roƙonsa shi kuma sai ya kai maka buƙatarka izuwa ga Allah subhanahu wataala idan kace haka ne sai mutum to wannan ibadar taka ba ta da bambanci da ibadan kafirin Makka da mushrikansu domin su ma suna bautan gumaka aka ce dan me yasa ga Allah subhanahu wa ta'ala malikin kowa da komai kuka bar bautansa kuke bauta guma kana sai suka ce ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa muna bauta musu ne saboda su kusanto da mu zuwa ga Allah kaga wannan shine uzurin wa mushrikan Makka wannan ya zama dalili kuna nan a mushrikansu kai ma idan kace wannan waliyin Allah ne
ko yana da wani matsaya wajen Allah kana masa addu'a kana bauta masa domin ya kai ka ya kusantar da kai zuwa ga Allah sai mu ce baka da bambanci da mushrikan Makka da kafirin Makka wanda suka bauta gumaka suka ce ne su ma suna neman gumakan su kusanto da su zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan jahilci ne rashin fahimtan addini ne daukan addini ne da ka to da haka malama ne yace addu'a ka roki wani matacce ya riga ya mutu Allah ne san halin da yake ciki ka ce wai shi zai biya maka bukatanka ko yayi maka wani bala'in ka wannan ridda ne kuma da nasina alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa talabuhu minhu almadada da kuma mutun ya dinga neman wa talabuhu minhum almadada da mutun ya dinga neman dadi a wajen su wa'annan matattu wala auna da neman taimako wani hawi zalik su dada maka arziki ko su dada maka lafiya ko su nema maka ko su taimaka maka akan wani al'amarin ka idan ka yaga tayrida kuma ko da mala'ika ne ko annabi ne ko wane ne kai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ka daga hannu ka roke shi kace biya maka wata bukata tayrida domin shine yace in ka daga hannu ka roke shi tayrida din yace addu'a ibada ne ibada ba wanda ake yi wa ita sai Allah subhanahu wataala amma wannan abun ba a fahimce su ba yanzu idan ka je wuraren da ake maulidi zaka ji ana yin haka mun ji da kunnin mu za a koya wa yara wa'annan abuwa na shirka ana cewa almadada almadada ya rasulullah ash-shafa'ata ash-shafa'ata ya rasulullah al-auna al-auna ya rasulullah wai suna roƙon manzo Allah ya dada musu ya musu dadi na arziki da na daraja da na lafiya da sauransu sannan al-auna al-auna ya rasulullah ma'anar sa ya manzon Allah ka taimake mu ka taimake mu ash-shafa'ata ash-shafa'ata ya manzon Allah ka cece mu cito yana wajen wa na Allah qul lillahi ash-shafa'atu jami'a ke so gaba ɗayan sa na Allah ne sai dai ka roki Allah ka ce ya Allah ka sa manzon ka cece ni sai ubangiji ta'ala in an je lahiran in ya amsa zuwan sai ya ba wa manzon ceton ka shi kuma sai ya cece ka saboda manzon ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ba mai iya ceto sai da izinin Allah ko annabi ba zai cece ka ba sai da izinin Allah subhanahu wataala saboda ka ceto a wurin Allah ne subhanahu wataala to amma a zuwa ce kana roƙon sa abubuwan da ba ne yin su sai Allah subhanahu wataala idan kai haka kai shirka to da haka wannan ridda ne kuma ana nan ana yin sa ana koya wa ƴaƴan musulmi suna karanta shi a maulidi mu muna ji da kunnin mu a garuruwa daban-daban wani abu zai da makamancin wannan sai ce li anna hadha yunaqidu qawla la ilaha illa Allah saboda wannan yana warware fadan la ilaha illa Allah dukkan wannan abubuwa domin la ilaha illa Allah ma'anar sa ba mun bauta da gaskiya sai Allah kai kuma ka zo kana bauta wani ba Allah ba subhanahu wataala li anna tadullu ala anna al ibadata haqqun lillahi wahdahu domin la ilaha illa Allah tana nuna ibada haqqi ne na Allah shi kadai ba wanda yake tarayya da shi a cikin wannan haqqi ne wa minha yana daga ciki addu'a ma'ana ibadan da la ilaha illallah ta kunsa addu'a wal istighatha da neman taimako war ruku'i da ruku'i was sujud da sujud da sujjada waz dhabhu da yanka ba a yanka sai don Allah qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin sallanka don Allah da yankanka don Allah kake ibada ne da kake bautawa Allah da ita subhanahu wataala da duk ayyukanka da za ka yi a cikin rayuwanka har zuwa mutuwanka kana yi wa Allah ne subhanahu wataala ibada to amma idan ka yanka saboda gunki ko don wani abu shi ma kai ridda wa nazaru haka nan ba kante shine ka dauka Allah alƙawarin za ka yi sallah nafila kaza ko azumi kaza wannan Allah yake wa in ka dauka wani shegi ko wani wali ko wani abu daban alƙawarin za ka yi masa wata nau'i na ibada to ka mai da shi shine abun bautanka wana bi zali da makamancin wannan malai yace fa man sarafa minha shay'an li ghayri Allah duk wanda ya juya wani abu na daga irin wannan ibadan ga wani Allah subhanahu wataala min al-afnani na daga gumaka wanda aka sassaka ko aka gina wal awthani da kuma abubuwan bauta ko da ma masu rai ne wal mala'ikati da mala'iku wal jinni da aljani wa ashabul quburi da ma wanda suke cikin kaburbura wa ghairihim da wasu su min al-makhluqina na daga abubuwan halitta faqad ashraka billahi wannan yayi wa Allah shirka ولم يحقق قول لا اله الا الله كما بيتبتر ده فدل لا اله الا الله بدون يا وروريتا aikin su ya warware sai ce wa hadhihi al masail
كلها تخرج من الإسلام بإجماع أهل العلم وإنما مسألولين دا مالا يفرع يتي دكا نيسو سنة تيد متون دا مسلمين دكا يوكا نموكا بدايان أن يسو ردني مالا يتي دكا نيسو إن أن يسو تيد متون دا مسلمين كما بإجماع أهل العلم دا إجماع مالامي قبائع با مالامين دي ساباتي وين وإنن أبو بوا وقبر بوا كوني أبو دبان شركاني duka riddane inda ba Allah subhanahu wa ta'ala kai wa wa'annan nau'o'i na ibada ba in ka ga mutun ya saba to ba malami bane kawai dai ya nada kansa ne ko mutane sun nada shi a matsayin sa na malami amma malamai kan ba su saba ba domin malamai sune wanda suke da fahimta ta gaskiya tare da dalili sun san wannan abu shari'a ne wannan abu haka hukuncin sa yake a wurin Allah kuma da dalili da alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sune malamai kamar yanda ابن عبد البر يكي فدا يكي توا عجم العلماء على ان المقلد ليس معدودا من اهل العلم وان العلم معرفه الحق بدليله دكم مالمي سني اجماع توا مقلدي باعت مس مالمي مقلدي ابو كذا كنت كذا ابو كذا كذا ني اما كتي كاو اكو حديث بابو دا دليلي اكاي تو wannan باعت مس مالمي با لستافا اي daga cikin malamai sannan sunyi ijma'i cewa العلم معرفة الحق بدليل إلي ميشين يساني قسيا تاري دا دليل انتا كسان قسيا كما دا دليل انتا وانا شين اكي تيوه إلمي كما دا بينك اكي تيوه العلم معرفة الهدى بدليله ماذا كوالتقليد يستوياني إلي ميشين يساني شريا تاري دا دليل وانا بدأي دليل دا تقليد إدامة يسيبك أبو كذا وكنت انسا كذا يسابك دليل آية أقوى القرآن وان دا تداتي كما دا وانه كنت to wannan shine ilimi amma wanda zai ce maka ai abu kaza kaza ne me dalili ai malam wani kawai ya ce to wannan taqalidi yake ba malami bane me koyo malamai ne ko kuma wanda zai zo ya ce maka abu kaza hukuncin kaza ne ina aya ina hadisi babu sai dai ta buga maka misali na duniya wannan ba ilimi bane kwata kwata ba ji da faida da cikin malamai saboda haka ilimi dole sai ya tafi da dalili domin ba a bautawa Allah da ka ba dama ka ce wannan abu ibada ne sai in kana da dalili a kansa idan ba ka da dalili ba zai zama ibada ba idan barna kake koyarwa sunanka mai koyar da barna amma ba malami ba domin ilimi shine sanin gaskiya tare da dalili sanin barna da koyar da barna wannan ba malunta bane sunansa shedanci da barna da gusar da mutane akan abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya basu akan sa amma ilimi shine qala Allah qala rasulullah al-ilm qala Allah qala rasuluhu wa ma fi wazaka fa waswasu shayatin haka imam shafi yace ilimi shine Allah yace manzon Allah yace duk abin da ba aka ba wannan hayaniya ne take dan kawai waswasu shaytan kullu al-ulum fi al-qur'an mashgalatun illa al-hadith wa illa al-fiqh fi al-din saboda haka Allah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada sai a fito da hukunci a ciki amma ka fito da hukuncin ba aya ba hadisi ka fito da aqidar ba aya ba hadisi kace kuma zaka je ka laluba kai ta zagayowa ka nemo dalili to wannan ba ilimi bane wannan barna ne domin idan ka je zaka donkuso wata aya ne wanda ba ta magana akan wannan aqidar naka ko wannan hukuncin da gabarin ka don karata ka tunkurata dole sai ta bada wannan malam kuma ba za ta bayar ba masu ilimi sun san ba za ta bayar ba to da haka alqur'ani da hadisi shine zai baka hukunci shi zai baka aqidarka sai abun ya zame maka aqida amma in ka kafa aqidar kace zaka je ka nemo to wannan ba addini kake son kai garanti irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to da haka yace malamai duk sun ijma'i cewa wa'annan abubuwan suna sarida wa hiya laysa min masail juhud kuma wannan ba matsala ne na musu la ilaha illallah ba don me yin su in kace ka yadda da la ilaha illallah zai ce maka ya yadda da shi ya yadda da cewa ba mu bauta da gaskiya sai Allah amma zai daga hannu ya roƙe ni ko ya kabari su jada ko makamancin wannan wa adillatuha ma'lumatun min alkitab wa sunna yace dalilin wa'annan matsalolin sananun ne a cikin alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hunaka masail ukhra kathira akwai matsaloli daban-daban da wa'annan masu yawa yakfuru biha almuslim wannan musulmi yake kafurta da sababin su وهي لا تسمى جهودا هو باعث مثل إنكار لا إله إلا الله ينا لا إله إلا الله كما ينا نسو كما باعث كم مسلمين وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد ما لا يتم معلمي سن أنبتيس أباب حكم وان دي ردا إذن كان أكاين تليس تويم عليهم أقباتا ذاك جني faraji'iha in shita, mana yace ka koma ka je ka karanta su idan kana so, wabillahi tawfiq, dacewa na ubangiji ne subhanahu wataala, ubangiji ta'ala ya zatar da mu ya nuna mana hanyar gaskiya. Sannan imamu tahawi yace wal imanu huwa al iqraru bil lisan wa tasdiq bil janan. Abunda ake cewa imani, inji imamu tahawi yace shine al iqraru bil lisan, firiti da harshe shine abu na farko. Ka fa ila ilaha illallah da bakinka, sai dai idan mutum bebe ne baya iya magana ko kurma, wannan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah bai tsora masa sai ya faɗa da bakinsa ba, in ya kudurta a zuciyarsa ya aikata ya wadatar. Amma in mutum zai iya faɗa da baki yana magana, to imaninsa ba tabbata sai ya faɗe shi da baki. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idha qaluha atamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. An umirtani in yaqi mutane har sai sun ce la ilaha illallah, idan suka faɗi la ilaha illallah sun kiyaye jinanan su da dukiyoyin su sai dai a haƙƙin musulunci. To da aka la ilaha illallah sai an faɗe ta da me, da baki, sai an faɗe ta da baki. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma taqamu, ka faɗa da baki. To da aka abu na farko al iqraru bil lisan, ka faɗa da baki shine yake tabbatar da imaninka. Sannan wa tasdiqu bil janan, da kuma gaskantawa a zuci, shine aljanan alqalb, ka gaskanta a zuciyarka cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, bayan ka faɗa a harshe sannan kuma ka faɗa a zuciyanka, zuciyanka ta kudurta. Domin idan ka faɗa da baki zuciyanka bata kudurta ba, to wannan imanin munafiki ne. Idan ka faɗa a zuciyanka bakinka bai faɗa ba, wannan kuwa kafirai da yawa sun yakini cewa babu bautawa da gaskiya sai Allah, amma sun ki ne su faɗa da baki sun isu aikata, wannan kuwa bai sa sun zama me, sun zama muminai ba. To wannan abinda imamu tahawi ya kawo kenan iya nan, yace imani shine abinda ake faɗansa da harshe sannan a gaskanta da zuciya. Amma wannan ta'arifi takaitaccen ta'arifi ne, domin akwai rukuni guda ɗaya shine me, shine al'amal bil jawari, aiki da gabbai. Aiki da gabbai shi ma yana daga cikin me, ma'anar imani. Kina imani abubuwa guda uku, ka faɗa da baki, zuciyarka ta kudurta, kuma su yi aiki. Tunda ka ce ba abun bautawa da gaskiya sai Allah, to a ga kana bautan da gaske, kana yin bautan, to wannan ka zama musulmi kamili kenan. To da sababin takaitawa wanda yi shine Ash-Sheikh Abdulaziz bin Baz yake masa ta'kidi. Nan ba ta ɗaya ce hadha ta'rifu fihi nazrun wa qusur, wannan bayani na imani, tarifin imanin nan bayaninsa fihi nazar, akwai abun tunani a ciki, wa qusurun kuma akwai takaitawa, malam bai kammala bayanin gaba ɗayan su ba. Yace wa sawabu alladhi alayhi ahli sunna wal jamaa, magana ta daidai wanda ahli sunna wal jamaa suke akan ta, masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, masu koyi da sahabban manzon Allah da tabi'i da tabi'u tabi'ina sune al jamaa, abinda suke a kansa shine annal iman qawlun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Imani qawlun, annal iman cewa imani dai, qawlun wani abu ne da ake fadan sa da baki, da la ilaha illallah nan aji da baki ta fito, wa amalun sannan kuma ake aikatawa da gabbai, wa i'tiqadun da kuma kudurtawa a zuciya. Saboda haka sai ya hada abubuwa nawa, abubuwa guda uku. Sannan yazidu bi ta'ati, yana karuwa da da'a, wa yanqusu bil ma'siya, imanin kuma yana raguwa idan an yi saƙon Allah, saƙon Allah yana rage shi, da'a tana ƙara shi. Wannan shine abin da ahlus sunna wal jama'a suke a kansa, wannan imamu Shafi ya hakaito ijma'i, ya kaiti duk malamai sun ijma'i, al imanu qawlun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'asi, a faɗa da baki, a kudurta da zuciya, sannan a aikata da gabbai, sannan kuma yana karuwa in an kara da'a, yana raguwa kuma idan an rage ainihin da'a ne. Sannan sai malam yace al adillatu ala zalika, dalili akan wannan, min al kitabi, daga al qur'ani wa sunnati, da sunna aktharu min an tuhsa, sun fi karfin a iyakance su, suna dewa ba su da iyaka. sai waqad zakara sharih ibn abi al-aiz ne yin sharhin wannan littafin na tahawiyya shine ibn abi al-aiz al-hanafi ya ambaci jumlatan minha wasu jumloli na dalilai masu nuna imani a baki da zuciya da aiki da gaffai kuma yana daduwa yana raguwa sannan yace farajiha in shita ka maimaita su idan ka ga dama ka je ka karanta ka gane in ka ga dama zan karanta mana wasu daga ciki yace wa ikhrajul amali min al-iman fitar da aiki daga cikin imani huwa qaulul murji'a wannan murji'a ne suka ce imani in ka fada da baki ka kudurta ko baka yi sallah ba ko baka yi azumi ba ba abin da zai cutar da imaninka wannan murji'a ne suka faɗi wannan walaysa al-khilafu bainahum wa bain ahli sunnati fi lafziyan sabanin da suka yi da ahli sunna ba sabani ne na lafazi ba a'a har da ma'ana saboda haka sun saba wa ahli sunna a ma'anan imani sun ce in ka fada da baki ka kudurta shikenan amma ahli sunna ko suka ce dole sai kai aiki bal huwa lafziyun wa ma'nawiyun kuma lafazi ne sabani ne na lafazi kuma sabani ne na ma'ana gabaɗaya wannan kuma الشيخ بن باز يرى ابن ابي العز ردي ني دومي اتكين شرعي ظاهري اياتي ساباني للفظي ني اما المعنى سنا حدوا غبا ديا فما هر معنى بس حدوا با سنه يتو يترتب عليه احكام كثيره حكمته حكمته ديوا سنا تبتا اكن ساباوا اكن cewa imani magana ce kawai da za a fada da baki ko kudurtawa ba tare da an aikata ba in aka ce ba sai an yi aiki ba ba sallah ba sauran su to hukunce hukunce da yawa za su tabbata akan wannan matsala din yace ya alamu ha man tadabbara kalam ahli sunna wanda ya lura da maganan ahli sunna zai fahimci wannan wa kalaman murji'a da maganganun murji'a wallahi musta'an Allah shine abun taimako domin murji'a su suna gani idan kai imani da baki ka kudurta da zuciya ko baka yi sallah ba baka yi azumi ba kai komai ba kai mu'mini ne mai cikakken imani to kuma ahli sunna in baka yi aiki ba to imanin ka bai cika ba to kaga wannan sabani ba za a ce sabani na lafazi kawai ba a sabani ne na baki wanda har hukunce hukunce ma yana hawa yanzu musulmi idan ya ƙi yin sallah ba hukuncin sa hukuncin kisa ba sai a kashe shi amma a wajen murji'a ba babu kisa daidai yake da mai yin sallah babu bambanci a imanin su to wannan shine ma'anar imani al-imanu iqrarun bil lisani wa tasdiqun bil janani wa amalun bil aqal aiki da zuci aiki da harshe abun nan fada a harshe kudurtawa a zuci da aiki da gabbai wannan shine imani a wajen salaf sannan kuma shine imani a wajen khawarij da mu'tazila abubuwa guda uku nan da ma rigima shine ayyuka da su shiga cikin imani ko ba za su shiga ba kawari su ma suka ce sun yadda ayyuka suna shiga cikin ma'anar imani haka nan mu'tazila haka nan ahlus sunna gaba daya amma bambancin su shine su ahlus sunna magabata salaf shi al-a'mal shartu kamali ne ayyukan nan shar'i ne na cikin imani ba shar'i ne na ingancin imani ba amma mu'tazila da kawari kuma ayyuka shar'i ne na ingancin imani ma'ana a wajen mu'tazila da kawari in an ce wannan abu wajibi ne in baka yi shi ba kai ridda kawai amma wajen ahlus sunna kuma in aka ce wannan abu wajibi ne na aikin in baka yi shi ba to imanin ka ne ya ragu amma baka yi ridda ba sai dai in aikin ridda ka je kai ko ka yi inkarin wannan abun ka ce ba wajibi ba ne amma in ka yadda wajibi ne kawai mutum ya ƙi yin azumin wata ramadana masalan amma ya yadda wajibi ne bai yi ridda ba yana nan a musulmi amma kuma me tauyayyen imani amma a wajen kawari da mu'tazila kuma ya fita daga musulunci gaba daya kamar yadda muka yi bayani a tambaya amma su murji'a su a wajen su ayyuka ba sa daga cikin shurudan imani ko kayi aiki ko baka yi ba ko kayi sallah ko baka yi ba in dai ka riga kayi imani da Allah to shikenan ka zama mumini mai cikakken imani to da haka kenan imani ayyuka ba sa daga cikin shurudu kamalin ko shurudu siha mumini ne mai cikakken imani to anan abin da ya wajaba a sani shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-iman bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adanaha imanatul adha ani tari imani yana da bangarori 70 da wani abu mafi kololuwa shine la ilaha illa Allah yace mafi karanta kuma shine ka ga wani abu da zai cutar da musulmi akan hanya ka cire wannan shi ma imani ne sai ce kunya yana daga cikin imani kaga anan ma magana ta sama nuna ayyuka suna daga cikin imani da ya faɗi la ilaha illallah sai ya faɗi kunya sannan kuma zai faɗi gusar da kazanta to kaga kaga wani abu zai cutar da wani a hanya ka tire wannan imani ne magana ya ce bangare ne na imani to yanzu mutumin da ya ga wani abu yana cutar da wani akan hanya sai bai gusar da shi ba za a ce ya yi ridda ya bar addinin musulunci kaga bai ridda ba kenan aiki ba shar'i ne na ingancin imani ba shar'i ne na cikin imani sai mutum ya tunda ba ka yin ayyukan alkhairi imaninka ba cikakke ba ne amma imaninka yana nan amma mu'tazila su kuma sai su kore mutum imanin gaba daya sannan murji'a wajen su kuma ko kai aikin ko ba kai ba kai kana nan mumini mai cikakken imani sannan babban dalili abin da yake nuna ayyuka suna daga cikin imani ubangiji ta'ala ya ambaci sallah imani a lokacin da ake maka ana sallah ana kallon baitul maqdis ne ba kaba ba da aka dawo madina shekara ɗaya da watanni ana kallon baitul maqdis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son a juya maka alƙillarsa ta koma kaba ba baitul maqdis don baitul maqdis a alƙillar yahudawa ne sai aka saukar da aya qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr almasjid alharam wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatr aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ga kana ta daga idonka kana son a jiya maka alƙiblarka zamu mai da kai alƙiblan da kake so din ka juyar da fiskanka ka kalli ɗakin Kaaba in za ka yi sallah a duk inda kuke ku kalli ɗakin Kaaba sai aka juya ana kallon ɗakin Kaaba to shikenan musulmi sai hankalin su ya tashi ba munafukai da ainihin yahudawa sun yi ta maganganu to wannan wani irin addini ne yau a kalli kudu gobe kuma a kalli arewa ko yau a kalli arewa gobe a kalli kudu to wanda suka mutu kuma ba su kalli kaban ba su kuma ya sallan su suke ya sallan su take wannan abun sai musulmi hankalin su ya tashi sai ce haka ne fa to yanzu wanda suka mutu kuma ya maganar sallan su sallolin mu da muka yi muna kallon baitul maqdis to kenan ya maganar ta ita kuma mun yi aikin banza kenan tun yanzu an ce a kalli kaba ubangiji ta'ala sai ce wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum sai saukar da wannan ubangiji ta'ala bai zai tozartar da imanakum sallan ku ba kaga anan imanakum imanin ku yana nufin me salatakum ila albaytul maqdis Allah bai zai tozartar da sallan ku da kuka kalli baitul maqdis kuka yi ta ba ya hana ku lada a ai itan ma da umarnin Allah kuka yi wannan din ma da umarnin Allah ne saboda haka Allah zai ba ku ladan sallan da kuka yi a baitul maqdis kamar zai ba ku sallan da kuka yi kuka fiskanci ɗakin Kaaba to anan muhallu shayi shine ubangiji ta'ala ya ambaci sallah da imani to kaga sallah kuma ta daga cikin me ayyuka ta daga cikin ibada wannan shi yake nuna al'amal min al-iman ko al'amalu tadkhulu fi musamma al-iman sai shiga cikin abinda ake cewa imani to inda haka ne munafukai ma gabaɗayan su mu'mini ne domin munafukai suna cewa sun yi imani da harshen su ko idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun sai azu su ce sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai har ma su yi sallah wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yakununa Allah illa qalila sun azu su yi sallah ma amma duk da haka suna nan ame a kafirai innal munafiqina fi darsi da asfali minan na ubangi ta lafi suna karkashin kasa na wuta to amma karramiya su ce wai in ka faɗa da baki ka imani to sai su ce dukkan munafukan nan ma gaba ɗaya mumine ne kaga ba wanda zai faɗi haka don ubangi ta lafi ya kafurta su sannan abul mansur al maturidi shugaban abunan aqida maturidiya shi kuma yace abinda ake cewa imani shine at tasdiqu bil qalbi ka gaskanta abu a zuciyarka kawai in ka gaskanta a zuciyarka ko bakinka bai faɗa ba ko gaɓanka ba su aikata ba suka ce wai imani ne wannan shi ma taɓa aqidan ahlus sunna haka nan Jahal bin Sufwan shugaban jami'a yace al-imanu ma'rifatul qalbi in dai zuciyanka ta san cewa ba abun bauta da gaskiya sai Allah shikenan ka zama mumini sai ka ce to in haka ne fir'auna ma mumini ne domin fir'auna ya san Allah annabi Musa alaihi salam kamar da ubangiji ta'ala ya bada hikaya ai dai tattauna da فرعون تيوا وبني تعالى تيوا عن موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مصبورا
ka riga ka sani kana da yaqini ba wanda ya saukar da wa'annan hujjoji ba wanda ya saukar da ayoyin nan a taura sai ubangiji mahaliccin sammai da ƙasa ya saukar da su a matsayin hujjoji fir'auna ya san wannan ya san Allah shi ya aiko annabi Musa amma yayi musu ne kawai to in sani kawai shine imani fir'auna sai zama mu'mini ko mai cikakken imani kaga ba wanda zai faɗi haka sannan haka nan jama'ar fir'auna ba mu'mini bane amma sun yi imani a zuciyarsu sun kudurta sun sani suna da yaqini addinin annabi Musa addinin gaskiya ne kamar da ubangiji ta zake cewa wajadu biha wastaiqanatha anfusuhum wa zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin wajadu biha sun yi inkari da risalan annabi Musa alaihi salam sun yi inkarin ayoyin Allah sun ki su yi imani da Allah amma wastaiqanatha anfusuhum alhalin rayukansu sun yi yaqini gaskiya ne abinda annabi Musa alaihi salam ya zo da shi sun yi haka ne don zalunci da girman kai wani tala ya ce ka duba kaifa kana aqibatul mufsidin yaya karshen masu barnan nan ya zama ba wani tala ya halakar da su ba fir'auna da jama'arsa gaba daya ya halakar da su to ka ga yin imani a zuciya ne kawai Allah zai halakar da fir'auna da jama'arsa da zai halakar ba to da haka dole sai an yi me sai an fada da baki haka nan iblis shi ma in haka ne ya zama mumini shaitan zai zama mumini domin shaitan ya san Allah har yake cewa fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in na rantse da buwayanka ya Allah sai na batar da bayinka kaga ya san Allah subhanahu wataala to zaka ce shaitan mumini ne kaga ba zai taba zama ainihin mumini ba haka nan idan aka ce sani a zuciya cewa wannan addinin gaskiya ne shine imani ko baka faɗa ba ka aikata ba to Abu Talib zai zama mu'mini mai cikakken imani baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin abin da yake cewa shine fasda bi amrika ma alayka zababatu wabshir wa qarra bi zaka minka uyuna wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta wasala fi turabi dafina wa ataita dinan قد عرفت بانه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او جدار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا يتي والله بفيتا تزوف شوتر دك بينا غا منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي كجي كبين ادينك اكو انا كفدا بذاك دوكي قسقنتي با بفيتا شوتر دك با سيد ان موت امبنيني يتي كازو دا ادين دي يتي كون ايرين ادين yace ba don tsoron kar a zarge ni ba ko kar a zage ni a ce na bar addini Abdul Muttalib nayi naka ba ni ma da sai nayi wannan addinin naka kaga yana da tabbas yana da yaqini addinin manzala ta sama gaskiya ne amma da bai faɗi la ilaha illallah ba ya mutu ba musulmi ba har lokacin da ya zo rasuwa manzala ta sallama tunda ya san wannan maganar ba ta nuna imani ya lakana masa kalmar shahada qul la ilaha ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju biha bika indallah ya baffana ka faɗi la ilaha illallah zan kare ka da wannan kalman a wajen Allah subhanahu wataala shikenan manya-manyan kafirai suna nan sai su ce masa atargabu an millati Abdul Muttalib yanzu za ka yi kyaman addinin babanka Abdul Muttalib ka bi addinin yaro manzala ya sake ce masa ka ce la ilaha illallah in kare ka da wannan kalman a lahira sai su sake maimaitawa za ka yi kyaman addinin babanka ne addinin Abdul Muttalib a ƙarshe ce wa ala millati Abdul Muttalib yana kan addinin Abdul Muttalib ya rasu manzon Allah ya nemi zai nema masa gafara ma ubangiji subhanahu wataala ya hana yace kul kai ku kure nema masa gafara to kaga da imani ka yadda addinin nan gaskiya ne shine zai sa ka zama mu'mini da ya zama mu'mini amma kaga ba haka bane to da haka dole imani sai an hada abubuwan nan guda uku gaba daya to amma shi Jahal bin Safwan ibn Abdul Izz yake cewa kafirci a wajensa kenan shine jahal bamba abun nan jahilci wanda bai san Allah ba shine kafiri amma in ka san Allah shikenan ka zama mu'mini shi kuma yana ikirarin cewa shi mu'mini ne sai ibn Abdul Izz yake cewa wa huwa wa abun nan wala ada a jahalu bi rabbi min shine wannan aqidan cewa in dai ka san Allah ka zama mu'mini ya nuna yana nufin jahilci ka jahilci Allah shine kafirci sai ce to ba wanda ya jahilci Allah a duniya kamar Jahal bin Safwan ne za a faɗi wannan magana saboda Jahal bin Safwan shine yace Allah bai da sifofi gaba daya kawai dai zaki ne kawai in an ce sami'un ba la sifan sa kan sa huwa sami'ul basir ba mai ji mai gani sai ce a ba mai ji mai gani ba kawai wannan suna ne kawai sami'un ne bila sani sunansa as-sami'u amma baya ji sunansa al-basiru amma baya gani sunansa al-alimu amma bai da ilimi haka yayi gaba ɗaya cirewa Allah siffofinsa gaba ɗaya tabbatar da zati kai wanda babu siffofi yanzu akwai wanda ya jahilci Allah subhanahu wataala kamar wannan mutumin wanda kawai bai yadda da siffofin Allah ma gaba ɗaya ba haka ya san Allah to me darajar Allah kaga bai san darajar Allah ba sannan imani yana daduwa yana rubuwa bayan imani abu ne zaka fade shi a baki ka kudurta shi a zuciyanka ka aikata shi da gabbanka yana daduwa yana rubuwa yana daduwa da da'a yana rubuwa kuma da me da sabon Allah sannan ko mu'minai ba daidai suke a imanin su ba wani ya fi wani imani domin murji'a sune masu cewa imanin kowa da kowa daidai ne da imanin ka da imanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk daidai ne a wajen su kaga wannan kuskure ne mutum ya ce imaninsa da imanin abubakar ɗaya ne ko imaninsa da imani da imanin mala'ika jibrilu kaga wannan bai san mai imani ba saboda haka imani yana daduwa yana raguwa kuma masu imani wani ya fi wani imani kai daga ganin wani ka san ya fi ka imani saboda haka in mutum ya fi ka da'a ya fi ka bautan Allah to ya fi ka imani kai kuma wanda ka fi da'a ka fi shi bautan Allah ka fi shi imani wannan ita ce ka'ida shi yasa sahabbai suka fi kowa imani daga cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun fi mu aiki sun zauna da manzala sun kare shi sun isar da addinin Allah sun yi jihadi da sauransu dalilai da suke nuna karuwar imani da daduwansu suna da yawa a cikin alkurani daga ciki kamar yadda sheke cewa ibn abil izz ya kawo daga ciki akwai innamal mu'minuna allazina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman mu'minai sune wanda idan aka ambaci Allah zukatansu suke tsorita saboda ganin kurjinin Allah idan aka karanta musu ayoyin alkurani sai su kara musu imani kaga wani ta da nuna imani yana karuwa ba kamar yadda murji'a suke cewa ko kuma kawai cewa al-imanu juz'un la yatajazza idza dhahaba ba'dahu dhahaba kulluhu tun ce wai imani wani abu ne wanda kwaya daya baya yayyankuwa in bangaren sai ya tafi gaba ɗayan sai ya tafi saboda haka baya karuwa baya ne baya rubuwa a wajen su to amma ubangiji ta laga shi anan ya ce me zadatun imanin imani yana karuwa sannan yayyankuwa ma manzo Allah ya ce imani yana da rassa 70 da wani abu kawai da tsadun na karanta sannan a wata ayan ubangiji ta yake cewa allazina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana za ta fi amrahu al-asad wani yazo ya gaya wa sahabbai cewa kar ku tinkari kafiran nan sun fi karfin ku sahabbai sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan abun ya kara musu imani shine ubangiji ta yake cewa waɗanda mutane suka ce musu jama'a fa sun hadu ku ji tsoronsu sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai wannan abun ya kara musu imani saboda haka imani yana karuwa haka nan ubangiji ta yace huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim Allah shi ya saukar da nitsuwa a cikin zukatan mu'minai domin su kara imani doriya akan imanin su saboda haka imani yana da tsuwa kenan haka nan kuma imani yana raguwa don manzo Allah ta sanar ce man ra'a minkum munkaran فليغيره بيده فإلا يستئف بلسانه وإلا يستئف بقلبه فذلك أضعف الإيمان وإن دي يقوم مونا أبو أنا إيه يتنجى دا حنوسا إذن بذي إيابا يتنجى دا باكيزا إن بذي إيابا يتنجى دا زوتيا سا وإن شين ما في رونين إيماني تو كاغا إذن بيتنجى دا زوتيا سا وإن زوتيا ركا كان باوان دي إسيا أنا كا ككي أبو مونا أيكي ككيشي أزوتيا ركا باوان دي إسيا أنا كا لن باوان دي شكا زوتيا ركا يدمي ككيي to in ka ga mutum ya ga mummunan aiki bai kiya zuciyarsa ba sai tabbata imaninsa ya ragu domin bai yi abin da yake wajibi ba to haka nan dukkan sauran ayyuka na da'a na wajibi aka ce kai sai baka yi ba ka sani imaninka ya ragu abu na haramu aka ce kar kai sai ka je kai imaninka ya ragu don imani yana raguwa da me da sakon Allah sakon Allah kuma in ma ka bar wajibi ko ka je ka aikata haramu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yace akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wanda yafi kowa cikin imani wanda yafi kyakkyawan dabi'a kaga mai kyakkyawan dabi'a mai cikakken imani ne wanda dabi'a sa ba mai kyau bane ba kaga imani sa naqis tauyayyen imani ne da shi sannan wanda yafi kyakkyawan dabi'a shi yafi imani ga zaidu ga amru amma zaidu yafi dabi'u masu kyau akan amru to zaidu yafi amru ne imani kaga imani kenan wani yana fin wani sannan wani hadisi annabi alaihi salatu wasallam yace man ahabba lillahi wa afdaba lillahi wa aada lillahi ومنع لله فقد استكمل الإيمان حديثي حسن وندا إمام أحمد رويته يكي دو وندا يسو دون الله سيكسو أبو كوكسو وني دون الله كيكي أبو دون الله كبادة كوتا دون الله كهنا أبو دون الله ماذا لا تسمعتي وانا وندي هكا إيمان سياتيكا دسونك دكينكا دون الله كيكي إن أبو yace fi addini sai ka ji kana son sa idan mutum mutumin kirki ne ba Allah ka ji kana son sa idan abu shirka ne ko sabon Allah sai ka ji ba ka son abu idan mutum kafuri ne ko fasiki ka ji ba ka son sa sai dai ka so shi in fasiki ne gurgudun imanin sa ka ki shi kuma gurgudun sabon Allah da yake yi ka bada abu don Allah ka hana in ka hana don Allah kar aje ai sabon Allah da abun idan mutum ya kai zama mai cikakken imani amma wanda kuma yana son wani abu ba don Allah ba ko yana kinsa ba don Allah ba zai bayar ba don Allah ba ya hana ba don Allah ba kaga wani ya zo mai tauyayyen imani kenan bai zo mai cikakken imani ba Ibn Abdul Barri ya kaito ijma'i yace duk malamai sun yi ijma'i imani yana da tsuwa yana riguwa yana da tsuwa da da'a yana riguwa kuma da sabon Allah sannan akwai ayyuka da suke ƙara imani abubuwan da suke ƙara imani suna da yawa dukkan aikin da'a yana ƙara imani dukkan sabon Allah yana rage imani amma ga misalai na abubuwa masu ƙara imani babban misali na farko abinda ke ƙara mutum imani shine ilimi ilimi ka san Allah ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san addinin Allah ka san alqur'ani to wannan shine babban abinda zai ƙara maka imani idan baka san Allah ba baka san darajar Allah ba idan ka dan ne sanin Allah ka to ka dan ka sani daga cikin darajojin Allah subhanahu wataala wanda yafi ka sanin Allah yafi ka sanin darajar Allah haka nan alqur'ani wanda yafi ka sanin sa yafi ka sanin darajar wanda yafi ka sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi ka sanin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yafi ka imani so da haka imani yana karuwa da ilimi fiye da kowane irin aiki domin ilimi shi yake kara maka yaqini a cikin imaninka yanzu tauhidin nan in ba a karanta shi ya za a yi imani ya karu kai ya za a yi kyau ma ballanta na ya karu kaga sanin Allah ne subhanahu wa ta'ala Abdullahi ibn Umar yake cewa ta'allamna al-imana thumma ta'allamna al-qur'ana fazidna imana mun koyi imani sannan muka koyi alqur'ani sai muka ƙara imani kaga ilimi ne kenan ya ƙara musu mai imani saboda haka shi kansa imani koyon sa ake yi idan ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah akwai buƙatan ka zo ka san me ma'anar la ilaha illallah me ma'anar muhammadur rasulullah wani abubuwa ne yake wajabta ka kudurta su domin ka tabbatar da la ilaha illallah da kuma muhammadur rasulullah wani abubuwa ne in ka yi su da su lalata maka tauhidinka ko kuma su tauye maka shi wannan shine in ka san wannan abubuwan shine zai kara maka imani ko zaka dole sai an san Allah an san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an san alqur'ani da sauran abubuwa na shari'a sai sa ubangiji ta'ala ya daukaka darajar malamai yace hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wanda suka yi ilimi suka san addinin Allah daidai suke da wanda basu sani ba kaga ba su daidai ba sannan Allah ta'ala yace innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama malamai su suke da tsoron Allah al-khawful maqrun bit-ta'zim tsoron Allah wanda yake hade da girmama Allah da ganin darajarsa ta kololuwa wannan malamai da suka san Allah su suke da wannan amma mutum bai san Allah ba sai dai ji tsoron sa kamar yadda mutum zai ji tsoron kura kada ta kama shi ko wani abu kar ya cutar da shi sai wa Allah irin wannan tsoron domin kada ya masa azaba amma kaga yanzu idan kana ganin darajar abu ko ba zai cutar da kai ba zaka ji kana tsoron sa din ba ka son abin da zaka yi masa ya ji ba dadi sai ka ji kurjini da tsoro ya kama ka to ubangiji subhanahu wataala in baka san shi ba zaka iya masa irin wannan tsoron ba amma in ka san shi to nan ne zaka ji tsoron sa tare da girmamawa tare da ganin kurjinin sa saboda siffofin sa da darajojin sa da ka sani ومن يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ينا باو إلمي جو من يؤت الله ينا باو إلمي قوان دي قداما شيني معنى حكمة دوان دو من يؤت الله باش إلمي يا باش الخير ميوا سو كاقا باب الخير ديكي كار إيماني كمرمي كمر إلمي ko an baka yawan ibada, ko an baka yawan zikiri, ko wani abu bai kai a baka yawan ilimi ba, bai zai ƙara maka imani kamar yanda ilimi na sanin Allah da manzon Allah da littafin Allah da shari'ar Allah da addinin Allah zai ƙara maka ba. Saboda haka ilimi shine koyoyowa abubuwan da suke ƙara imani. Dole ne a yaƙi jahilci a fahimci addinin Allah. Shi yasa duk mutumin da yake yana son addini amma bai damu ya fahimci addinin ba, muka ce faɗa kawai yake yi. In dai ka damu da addinin, wallahi sai ka nemi ka fahimce shi. Don ba za ka bauta wa Allah da ka kace wai addinin Allah kake ba. Allah ya tsara abunsa, bai barka tsara, bai barka ka tsara wa kanka imaninka da ibadarka da mu'amalarka ba. Dole sai ka nema. To in kana son addini, abu na farko a ga ka himmantu wajen kokarin fahimtar addini. Wannan shine tabi'a ta farko mai kyau wanda za ta nuna cewa kai bawan Allah ne ko mai son addini ne. Sannan kuma shine wanda zai ƙara maka imaninka da yawan ibada. Sannan abu na biyu shine yawan ibada din al'amal. الاكثار من العمل الصالح كيوت ايوكا نغري كيوت عباده نفرلا دنا نافلا كتايا ككوتتا سو sannan ka nisanci sabon Allah wanda shi zai ƙara maka imani bayan ka san addini ka san Allah sannan kuma sai yawan ibada yawan da'a da nisantar sabon Allah to wannan shine ma'anar yazid bi ziyadatil a'mal yana ƙaruwa da ƙaruwan aiki abu na uku shine azzikr wal fikr kina Allah ambaton Allah tunani a cikin halittar Allah subhanahu wa ta'ala abinda ake nufi da tuna Allah shine tuna Allah da siffofinsa da dukkan abubuwan da suke dacewa da Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala shine mai iko akan komai shine mai ji wanda jinsa ya yalwace komai shine wanda iliminsa ya yalwace komai sai ka dinga tuna shi da siffofinsa wanda babu wani abun halitta da yake siffantuwa da irin wannan siffofin jalla jalaluhu shi ya halitta nan gaba daya shine mai azirtawa shine mai bada lafiya to ka dinga tuna Allah irin wannan tuna duk siffofinsa da suka dace da shi masu nuna darajarsa ka dinga tuna su sannan wa tilawatu kalamihi wa ayatihi ka dinga karanta maganar Allah da ayoyinsa ka karanta alqur'ani zai ƙara maka imani zai ƙara maka tauhidi da maganganun Allah subhanahu wa ta'ala ko da ma ba na alqur'ani ba ko wanda suka zo a cikin hadisi kudusi ko makamancin wani sannan sai ya ce bana wa bannan wanda ya faɗi wannan magana ce fa innahu yujimu isar alqalbi bil khair malai suka ce saboda yana dawamar da saduwar zuciya da mahalicci in kana tuna Allah da darajojinsa da siffofinsa kullun kana tare da shi kenan zuciyarka ba ta rabuwa da Allah wa qillatu turisu nisyana wal ghaflata an Allah azza wa jalla amma karancin tuna Allah yana gadar da mantuwa da rafkana ga barin Allah subhanahu wataala sai ka rafkana ka manta da Allah duniya ta dauke ka ko kuma shugabanci amma in kullun kana tuna Allah kana tare da Allah sannan abinda ake nufi da al-fikr shi kuma tunani shine idamatu ru'yati sun'illahi bitafakkuri fi makhluqatihi wan nazari ila ayatihi wa mu'jizatihi shine ka dinga dawamar da tunaninka da kallonka izuwa ga halittar Allah halittar sama halittar ƙasa halittar bishiyoyi halittar mutane da dabbobi dukkan halittar Allah subhanahu wataala da alamun ayoyin Allah da mu'jizojinsa ka dinga ainihin duba su za su ƙara maka imani wani yace wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun a cikin kowane abu akwai alama da take nuna Allah shi kaɗai ne saboda haka ka kalli sama a yanda take a gine ba gufan da ya tokare ta kuma ba ta faɗo kan jama'a ba ka duba ƙasa ba wani abu ne ya tokare ta ba za ta kurma da jama'a ba ka duba adadin mutane kowa da irin siffarsa da ɗabi'arsa ka duba dabbobi kowanne da irin kalolinsu ga bishiyoyi ga tsuntsaye ga tsutsotsi da kiyashi da mai komene ne in ka duba cikin halittar Allah subhanahu wataala za ka ga akwai hikimomi zai ƙara maka imani da ubangiji subhanahu wataala ubangiji ta'ala ya ce إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وبنجي تعالى يأتي تشتن جاوة كتكين حليسا سميدة قصي ده تشتن جاوة دري درانا دري زورانا تزو لآيات لأولي الألباب akwai ayoyi ga masu hankali ka duba sama ka duba ƙasa ka duba dare ya zo yini ya zo yini ya tafi dare ya zo amma masu hankalin da suke fahimtar wannan sune allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi, sune masu ambaton Allah ko a tsaye ko a zaune ko kuma suna kunce a kowane hali ba sa mantawa da Ubangiji subhanahu wataala. Sannan wa tafakkaruna fi khalqi samawati wal ard, suna tsayawa su kalli sama da ƙasa su yi tunani sai su dinga cewa rabbana ma khalaqta hadha ba'ila, ya Allah baka halicci wannan don wasa ba, sama da ƙasan nan ba don wasa ka halicce su ba, subhanaka sarki ya tabbatar maka baka siffantuwa da wata siffa wanda ba ta daraja ba, faqina azaban nar, ya Allah ka kiyaye mu daga azaban wuta. Wannan mu'mine bayin Allah masu hankali su suke yin wannan, hakan din kuma sai ƙara musu imani, ko da ka imani yana ƙaruwa da irin waɗannan ayyukan da makamantan su. Sannan Abu Darda radiyallahu anhu sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace min fiqi al-abd an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu wa min fiqi al-abd an ya'lama ayazdadu huwa am yanqus, yana daga cikin fahimtar mutum ya zama mai fahimtar addini, ko wayewar mutum ya dinga bibiyan imaninsa ya gane imaninsa ya ragu ne ko ya dadu, imaninsa daduwa yake yi ko raguwa yake yi, wannan alaman cewa mutum ya san abin da yake yi kenan. To kaga wannan sai kaga mutane musulmi sun rafkana kenan, wane ne yake tsayuwa ko da a sati ne sau daya yayi tunanin imaninsa raguwa yake ko daduwa yake yi, yana da wuya a samu balle sana kullum. Yanda za a gane yana da tsuwa shine kana dada yi wa Allah subhanahu wataala da'a, raguwansa kuma shine ne kana ƙara sakon Allah. To wannan har a zuciyanka sai ka ji tasirin hakan din, in kana yi wa Allah da'a kana ibada har a zuciyanka sai ka ji tasirin imaninka yana da tsuwa, idan kana sakon Allah ko kana barin wajibi har a zuciyanka sai ka ji tasirin cewa imaninka yana raguwa, ka tsaya tsaf kai wannan tunanin kullun ka dinga yi ko koyaushe ka dinga yin wannan, wannan shine alaman ka san abin da kake kin. Sayyidina Umar radiyallahu anhu yana kiran sahabbai yace musu halummu nazzat imanan ko yasuruna Allah azza wa jalla, ku zo mu kara imani jama'a. Sai ya tattara sahabbai a zo a zauna ana kara ana tattina Allah subhanahu wataala, Allah shi halitta kaza shine mai kaza shine mai siffa kaza shine mai kaza shi abu kaza shi ya bada kaza, sai su yi ta tattauna wannan din sai ya kara musu imani. Wannan yana tabbatar mana cewa imani yana karuwa da tattaunawa na addinin musulunci. Ka zo makaranta ka zauna ayi karatu a tashi ka ji imanin ka ya karu, shi yasa majalisi na bayin Allah kullum haka zo kara imani ake yi, haka bayin Allah na gari suke, shi yasa kace zo mu tafi majalisin malam wane mu kara imani suna nan. Amma idan mutum yasa hayaniya a majalisi na ilimi to wallahi ba imanin da za a kara, idan an zo majalisin sai dai ayi dariya a tashi ko ayi kabbara ayi nishadi a juya a tafi ba wanda imanin sai karu, kai ba wanda ilimin sa ma kile ya karu balle ta na imanin sa. To dole ne majalisi na ilimi ya zama ana kara imani kamar yadda sahabbai suke haduwa, kamar yadda Umar bin Abdul Aziz yake tara malamai yake ku zo mu tattauna mu kara imani, dole ne ya zama na majalis na ilimi suna kara mana imani. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani a cikin risala ya tattaro mana dukkan wannan karatun da muka yi na ma'anar imani da kuma da tsuwar imani da raguwansa a cikin risala, duk kun karanta kila ko su sun karanta, yana cewa wa annal imana qawlun bil lisani wa ikhlasun bil qalbi wa amalun bil jawarihi yazidu bi ziyadati al amali wa yanqusu bi naqsiha fa yakunu fiha an naqsu wa biha ziyada wa la yakmulu qawlul imani illa bil amal ولا قول وعمل الا بنيه ولا قول وعمل ونيه الا بموافقه السنه. شي ذا muka ce tauhidin risala bai da damuwa, tauhidi ne na ahlus sunna wal jamaa, tauhidi ne na magabata. Kaga duk bayanan nan da muka yi shi bai samu wannan matsalan ba, takaitawa ma da imamu dahawi wajen bayanin imani shi mai risala bai takaitawa, amma in an zo karanta risalan ana wannan tunanin ayi tadabburi a fahimci mai risala yake faɗa me yake nufi, ka karanta ka gane me ma'anar imani, imanin ka ya karu idan kana karanta risala, wannan shine aka risa galibi kawai ana karantawa fassara a wuce, amma me ya koyar in dabbaka shi in dinga tunashi wannan shine wanda yake da wahala. gashi abin da mai risala yace wa annal imana tabbat imani qaulun bil lisan abu ne da ake fadan sa da harshe wa ikhlasun bil qalbi kuma ake tsarkake Allah da shi a cikin zuciya ma'ana zuciya ta kudurta shi kenan wa amalun bil jawari da kuma aiki da gabbai kaga aqidatu da'iyya bai kawo wa amalun bil jawari amma mai risala ya kawo wa amalun bil jawari da aiki da gabbai yazidu bi ziyadati al'amal shi imani yana karuwa da karuwan aiki in ka kara da'a ka kara ibada sai imani ya karu wa yanqusu bi naqsiha kuma yana tawaya imani idan ka rige aiki ma'ana idan ka bar wajibi ko kuma ka je kai wani sabon Allah sai imani kai rigu kaga ya tabbatar mana da bayanin imani kamar yadda magabata suka faɗa da kuma cewa imani yana riguwa yana daduwa kamar yadda ita ce aqida ta gaskiya sai yake fa yakunu fiha an-naqs wa biha az-ziyada to da haka imani sai ya zama a cikin ayyuka ake samun tauyewan imani ko kuma ake samun karuwan imani in ka bar aikin imanin ka ya ragu idan ka kara aikin imanin ka ya karu sai yace wala yakmulu qaulul imani fadan imani kawai da baki baya cika illa bil amal sai kai aiki imani kawai ni mu'mini ne dole sai kai aiki in ba haka ba imani ka ba cikakke bane wala qaulun wa amal aiki fadan imani da baki da aiki da gabbai baya cika imani illa bi niyya sai kai ikhlasi kai aikin don Allah kaga ka aikata imanin ka fada da baki sannan kuma ya zama don Allah kake ayyukanka to wannan sune wanda zasu cika maka imanin ka su kara maka imani kake nan dole sai an samu me al-ikhlas yace wala qaulun fadan imani baya tabbata wa amalun aikata shi baya cika shi ya tabbatar da shi wa niyyatun yin ikhlasi kawai da wa'annan abubuwan baya tabbatar da shi illa bi muwafaqati sunnah fadan imani da aikata imani da yin sa don Allah baya tabbata illa bi muwafaqati sunnah sai ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kikenan ba abun ne bari imani yana karuwa da aiki aikin kuma ba zai kara maka imani ba sai kai shi don Allah kuma ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine irin aikin da yake kara imani to kaga wannan shine bayanin Ibn Abi Zaid littafi kusa kusa duk dalibin ilimi yana da shi amma kuma ana aiki da wannan duk aikin da kake yi na kara imanin kana yin sa don Allah kuma a bisa dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kana daukan bidiyoyi ne ka zo kai kamar da su ayyukan addini ko kuma kana yin addinin ka ne don tallaka tallata mutane kana yi kana nishadi ka gaya wa jama'a cewa kai mutumin kirki ne bawon Allah kadan kai aka babu ikhlasi kenan to wannan abubuwan in ba tabbaka su ba to gaskiya imani kam ko akwai shi tauyayyen imani ne dole sai imani ya tafi akan waɗannan ka'idodi da Ibn Abi Al-Izz abunan Ibn Abi Zaid wanda Ibn Abi Zaid Al-Qirawani ya bayar domin su ne suka dace da duk ayoyin da muka karanta a baya da dalilai da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka imani a baki ka fada zuciyanka ta kudurta gabbanka su aikata kuma yana da duwa yana reguwa yana da duwa da da'a yana reguwa da sabon Allah ka daina sabon Allah kar imanin ka regu ka kara da'a don imanin ka ya karu da'ar da zaka yin kuma ibadar ba za ta kara maka imani ba sai ta dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai ta don Allah amma wani ne ya kirkiro maka ko sai ka kirkiro aikin banza kake yi idan kai ta kamar yadda ta zo a shari'a amma ba don Allah kai ba don a yaba maka ko a ce kana yi shi ma aikin banza kake ubangiji subhanahu wataala da zai karbi ayyukanka ba ubangiji ta'ala ya tsara mana imani ya karba mana ayyukanmu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wannan mai tambaya yana cewa Allah shi gafarta malam na yi rantsuwa daban-daban har sau biyu akan zan aikata wani aiki sai daga baya ban aikata wannan aikin din ba to idan zan yi azumin kafara zan yi guda shida a jere ne
ko dai zan yi uku daga baya in zo in yi uku ko kuma wai zai iya yi kuma kafin Ramadan ko in bari har sai bayan Ramadan.
Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Abin da yake cewa kafara ta kama shi guda biyu domin ya yi rantsuwa har guda biyu, saboda haka kafara biyu shine idan kafara ta kama ka ba wai maganan azumi bane tukun za ka tafi. Abinda Ubangiji Ta'ala yake cewa la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al-ayman فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. أبلغ تعالى بذلك ما كبين كي لغو اليمين إي والله كوعة والله سبد بك بعيكا نونة باكارن إني كقل لرنسوا با أما إذن كقل لرنسوا كفارة تاكاماتا من تعالى كفارا شيني كثير دمسكيني قدا قوما ko kai musu tufafi ga miskine guda goma ko kuma ka enta bawa ko baiwa. Idan ka nemi wannan karisa shine ma'anar famal lam yaji wanda bai samu ba fa siyamu salatati ayamin sai azumin kwana uku. Saboda haka baya halatta kai kafara da azumi sai in ba ka da kudin da zaka iya ciyar da miskine guda goma. Ina fata ana fahimta nan. Saboda haka galibi mutum ya rantsuwa sai tafi azumi, saboda azumi ba ibada ce ta kuɗi ba, tafi sauki kai azumin kwana uku. To shari'a bata ce kai azumin ba sai in ka rasa ciyar da miskinai din. Idan ka tana da kuɗin da zaka ciyar da miskinai, zaka ciyar da miskinai guda 20 kenan, shine kafara rantsuwan ka guda biyu. In kuma baka da wannan kuɗin da zaka ciyar da su ko ka tufatar da su ba bayi yanzu, to abin da yake wajibi akan ka shine kai azumi. Kai azumi guda shida, azumi guda shida ne in kaga dama kai su a jere, in kaga dama kai uku ka huta daga ba kai uku ka huta. Amma kai su kafin Ramadana ko bayan Ramadana, abin da yake wajibi shine kai su kafin Ramadana, domin wannan sun riga sun zama wajibi akan ka, Ramadana kuma bai zama wajibi akan ka ba tukunna. Saboda haka lalle ka sauke wannan wajibin sai dai in wata lalura ne ta sa ba kai ba har Ramadana ya shigo, wannan dole ka bari sai bayan Ramadana. Amma in ba lalura, wajibi ne wanda ya zama na ka gaggauta ainihin biyansa domin kada Ubangiji Ta'ala ya tambaye ka. Na'am.
Menene hukuncin sana'ar sa kaɗe-kaɗe a cikin hansit na mutane? Haramun ne?
Kaɗe-kaɗe haramun ne. Sana'ar sa su kuma taimakawa ne wajen a yi ta kaɗe-kaɗe ɗin. Ubangiji Ta'ala ya ce wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, kar ku taimako akan aikin sabon Allah.
Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu sallah ga wanda yake makwabcin masallaci sai a cikin masallaci. To ni kuma idan nayi bacci wata rana sai in makara bana samun tashi in zo in sallan jami'i, sai saboda kunya sai in tsaya in yi sallan jam'in ɗin tare da matana, shin sallan ya yi?
Wannan hadisin la salata li daril masjidi illa fil masjidi hadisi ne wanda bai inganta ba. Malamai hadisi sun ce hadisi ne da'ifun jiddan, mai rauni kwarai. In an ce hadisi da'ifun jiddan, kina cikin isnadinsa akwai rawi da ake ce masa matruk, wanda malamai hadisi suka sa masa siffa matruk. Ma'anan matarok ana tuhumansa da ƙarya, a hiransa da jama'a yana ƙarya, ko bai taɓa ƙarya a hadisi ba, ba za a karɓi hadisi wajensa ba. Sannan hadisin kuma zahirinsa ya yi karo da hadisai ingantattu. Domin in mun tafi a kan wannan hadisin, kenan in kai sallanka kai kaɗai a gida ba ka da sallah, dole sai ka zo masallaci. Makwabcin masallaci kuma gida 40 ma makwabcin masallaci ne, ka kenan kowa bai halatta ya sallah ba sai a masallaci. To wannan ya yi karo da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ju'ila liyal ardu masjidan wa tahura, Allah ya sanya mini kasa ta zama wurin sallah sannan kuma ta zama abun yin tsarki, ta yi mama kenan in babu ruwa. Har ma a ƙarshe hadisi ya ce duk inda sallah ta same ka kai sallah a wurin nan ma masallaci ne. Sannan da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul jama'ati afdalu min salatir rajuli fi baitihi bi 25 daraja, sallan jam'i ya fi mutum ya salla a gidansa da daraja 25. To kaga da aka ce ta fi mutum ya salla a gidansa da daraja 25, a sai salla a gidan ma tana da daraja. to wannan shine yake nuna idan kai sallah a gida sallan ka tayi amma fa kai sallah a masallaci shi yafi falala koda ba jami'i bane ballantana yin jami'i ne kuma wajibi ne ka zo kai sallah a masallaci saboda haka sallan da kai da matarka sallah ta kubuce maka kai da matarka wannan ba kai laifi ba kuma sallan tayi tunda dai jami'i ya kubuce maka daga cikin wasu sahabbai akwai wanda idan suna tafowa masallaci kamar Abdullahi ibn Mas'ud idan yaga an yi jami'i abin nan an tashi daga jami'i ana dawowa to maimakon shi kuma yana tafiya masallaci ana juyo wannan sai ga dan jagoransa mu juya mu koma man la yastahi minan nas la yastahi min Allah wanda ba kunyan mutane ba kunyan Allah sai ce akwai abun kunya a ce na makara bazo masallaci ba ana ta juyawa ne kuma ina sai koma gidansa yayi sallah to amma wannan a riga an yi jami'i ne in ba a yi ba fa dole ka zo masallaci ka bi jami'i na'am
wasu mutane suna kafa hujja da wannan magana na Ibn al-Qayyim na cewa qala Allah da qala Rasul akan karatun boko waswasi ne na shaytani menene gaskiya wannan magana
to wannan magana ne farko ba Ibn al-Qayyim ne ya fade ta ba Imam Shafi'i ne ya fade ta yace kullul ulumi siwa al-Qur'ani mashghalatun illa al-hadith wa illa al-fiqh fi ad-din wannan magana yayi ta ne yana yi wa ahlul kalam raddi masu ilmul kalam wanda suke shigowa da hankalinsu wajen ilimin tauhidi su aje qur'ani a gefe hadisin manzala ta sallama a gefe sai su yi amfani da hankalinsu a wajen karantar da tauhidi ko fahimtar tauhidi sai suka yi ta shigo da abubuwan da ba tauhidi ba da hankalinsu kawai suka mai da shi tauhidi to shine yake cewa dukkan ilimin da ba alqur'ani ba ba hadisi ba wannan waswasin shaytan ne Nemi shaitan ne zai sa maka aqidar ka kenan ba Allah ne subhanahu wataala ba to wannan baitin a wannan ma'anan kawai za a bashi cewa ilimin addini daga alqur'ani da hadisi ake daukar sa ba daga hankali ba in ka sa hankalinka to wannan ya zama waswasi na shaitan amma ilimin zamani wannan bai shiga cikin maganan addini ba ilimi ne na sana'a sana'o'i ba su da iyaka kuma koyon yare ba a maka iyaka ba kowane yare ka je ka koya a duniya babu daman ka ce tunda ni ba fulatani ne haramun ne in koyi Hausa ko wannan Bahaushe ne haramun ne koyi Kanuri ko kuma wannan Barbare ne haramun ne koyi Larabci ko Balarabe ne haramun ne koyi Turanci saboda ba Bature bane baka da wannan dalili in kuma ka haramta a koyi Turanci to ka haramta a koyi ma dukkan sauran yaruka na duniya kowa sai ya tsaya akan yarensa kawai wannan kuma baka isa ba
shin ya halatta mutum ya je wurin malamin da yake ganin cewa ya fi shi tsoron Allah ya roke shi da cewa ya yi masa addu'a kan wata matsala da yake da shi
ko bai fi ka tsoron Allah ba ma za ka iya cewa ya taimaka maka da addu'a domin ya zo a hadisi duk da wasu malamin sun raunana shi amma wasu sun inganta shi sayyidina Umar zai tafi umra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Umar la tansa na fi du'aika ya Umar kar ka manta mu a addu'arka ya Umar haka manzo Allah ya faɗa la tansana fi du'aika ya Umar kar ka manta mu da addu'arka ya Umar da Umar da manzala ta sanar wa tsoron Allah kaga ba za ka ma tambaya ba so da haka ba shar'i ne sai ya fi ka tsoron Allah ba za ka yi neman addu'a ballen ta kuma in ya fi ka tsoron Allah na'am
wani lokaci idan na zo wajen mahaifiyata idan na kira ta da hankali in ba ta ji ba sai daga murya in kira ta da ƙarfi to shin wannan matsawa ne
to ai kira da karfi akwai wanda akwai ladabi a cikin sa akwai wanda babu ladabi saboda haka daga yanayin yadda ka kira din za a gane ka karrama ta ka daraja ta ko baka daraja ta ba saboda haka kira na mutunci ake so ka mata binnan waqfilu ma janaa dhulli min menene ayan take cewa wa qul lahum qawlan karima ka gaya musu magana mai daraja ta darajawa qawlan karima ka ubangiji ta lake wannan ya rage naka ka daga murya ko baka daga ba abunda ake bukata maganar ta zama ta darajawa ne na'am
sai ce mata ta ce nace da ita idan in har ta fita waje ba tare da izini na ba akan aurenta sai bana na wani lokaci wani larura ya samu yaro ba lafiya kawai ta dauki yaro ta tafi da shi to shin akan aurenta din ne
to wannan za a duba niyyanka domin akwai alba'is al-albunan ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al-yaminu ala niyyati al-halif irin wannan rantsuwan ne niyya abunan rantsuwa a bisaniyan wanda ya rantsi ne
idan lokacin da kace in ta fita daga gidanta akan aurenta daga gidanka akan aurenta kana nufin ko da lalura ko ba lalura to in ta fita shikenan auren ya mutu ta saku amma in yawan fita take ba da izinin ka ba sai kace in kin fita akan aurenki amma baka hararo maganan lalura ba ma a lalura kan kai ka yadda matar ka za ta yi fita lalura to wannan babu wani damuwa auren bai baci ba misali yanzu kaga akwai gobara za ta iya faruwa a gida sai kace matar ka ko da gobara ne kada ta fita kaga ba za kai wannan niyan ba haka abun da ya shafi wasu lalurori wanda dole sai ta bar gida wannan bai zai shiga ba amma in aniyar ka ka hada da koda da lalura to tana fita kawai aure ya mutu saboda haka wannan sai ka koma kai a zuciyanka kana nufin ko akwai lalura sai mu ce ta saku ko kuma a'a sai dai inda lalura matar ka bata saku ba
shi kuma wannan yana cewa menene matsayin saboda sun da nakewa wani malami na idan ina yi masa magana misali ina kira shi sai in ce masa radiyallahu anhu don saboda wani dai makamanta irin wannan magana da saboda sun da nake masa
asali addu'a ba ta da matsala ka ce wa mutum radiyallahu anhu kana nufin Allah ya yarda da shi to amma duk abin da za a zo a jinga fadansa domin a girmama mutum a wuce gona da irin shari'a ba za ta yarda da wannan ba domin asali radiyallahu anhu sahabbai ne ake gayawa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ambace shi sai ka ce sallallahu alaihi wasallam to da wangi ta yace sallu alaihi wa sallimu taslima sahabin an ambace shi sai ka ce radiyallahu anhu saboda me ubangi ta yace laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara sannan yace as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari wal ladhina tabi'uuhum bi ihsani radiyallahu anhum wa radu anhu to da ka Allah ne ya siffanta su da wannan siffofi ya yarda da su to an ambaci sahabi sai ka ce radiyallahu anhu amma wani malami daban wanda ba sahabi ba in an ambace shi bayan ya rasu sai ka ce rahimahullah wannan shi ne abinda magabata suke yi malamai ahlus sunna wal jama'a magabata na kwarai duk malamin da aka ambata sai a ce rahimahullah me ma'ana rahimahullah Allah ya ji kansa wa qur rabbihuma kama rabbani sagira duk mamaki yana bukatan ka nema masa gafara ka ce Allah ya ji kansa rahimahullah in kuma yana rayi aka ambace shi sai ka ce hafizahullah Allah ya kiyaye shi Allah ya kare masa imaninsa don san shi zai iya daukan mutum kashi da imani da tsoron Allah ya kida ingantacciya sai zai zame a wani wuri safiya da ke sai ka ga zai ta kira kan wasu abubuwa wanda ba haka bane to sai ka ce hafizahullah Allah ya kiyaye shi amma wannan din ma ba wai a'a da an kira sunansa duk wuri sai ya ce hafizahullah wannan rudu ne kana neman ka kai shi inda Allah zai ka faɗa a zuciyanka ai addu'a ce sai ka faɗa a zuciyanka saboda haka sai ka masa addu'a kikkiawar addu'a amma ka ce masa radiyallahu anhu wannan in a zuciyanka ne ka faɗa babu laifi amma a ambace shi cikin jama'a ce radiyallahu anhu wannan kana son ka kai shi wani matsayi ne wanda bai je ba ko kuma yana nan a wurin a ambace shi dole sai a ce radiyallahu anhu wannan kana son ya dauki kansa ya kai kansa matsayin da Allah bai bashi bane kuma za ka sa masa rutsu a cikin kokolwansa da addininsa saboda haka a daina taimakawa shedan akan al'umma shedan faso yake ya tura ka ya nuna cewa kai kololuwa ne ya baro ka sai ka halaka sai ya kyale ka to mutane kuma su suke angiza mutum su taimakawa shedan su je su halakar da shi sai su kai shi kololuwa ana ce maka radiyallahu anhu me rage maka ko za a caccafa riganka ko za a zo duk inda kake a kewaye ka a dinga yi maka wasu abubuwa malam wai ana neman albarkanka da sauransu wallahi wannan bai dace a musulunci ba abin da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai ake tabarruki da jikinsa ko da wani abu da ya amfani da shi zaka taba jikinsa don neman albarka in ya sha ruwa ka sha ruwan ragowan don neman albarka in ya taba abu ya taba abu ka taba saboda me neman albarkan wannan abu amma in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ake neman albarkansa da taba jikinsa ko kuma wani abu ko wani abincinsa ko ya tofa yawo a tare yawo ko kuma ainihin ya rago ya yi alwala a rai ya rage ruwa a zo ana warwaso wannan ainihin alwala din ruwan alwala din ba a yin wannan manzon Allah in yayi aski za a rarraba wa sahabbai gashi saboda su samu albarkan wannan gashi din shi kadai yake banta da wannan shi yasa a babban dalili shine ba aiwa Abubakar ba bayan sa ba aiwa Umar ba ba aiwa Usman ba ba aiwa Ali ba ba aiwa Abu Hanifa ba ba aiwa Imam Malik ba ba aiwa Imam Shafi ba ba aiwa Imam Ahmad ba kaga dole ne zo bayan su ai ba bai kai su daraja ba to inda a ce ana yin wannan tabarrukin ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da aiwa wayannan bayin Allah so da haka sai a takaita shi sannan kuma zai jawo wannan mutumin a bashi darajar da bai kai ba ko a bauta masa yana raye ko kuma bayan yaro sun an kunne shi a dinga ziyaran kabarin sa ana tawafi ana zuwa ana zikiri a wurin ana bauta masa kaga shikenan sabbin wannan girmamawan ta jawo an lalata wa mutane a kidan su Allah ta wuce
likita yana saboda wata cuta da ta same ni sai umurce ni da cewa sai na kawo manina an gwada to sannan yace da ni kuma kada in kawo shi ta hanyar saduwa da iyalina sai dai in amfani da wani abu daban wanda zai fitar mini to shin malam ya